subhanahu wata'ala shi kadai kada a fara komai da shi wajen bauta. Mutanen nan maimakon ma su ba da gaskiya, ai ba su ba da gaskiya ba, ƙarshe kawai abin da suka yi shi ne wato da suka gayyato wawayen garin suka taru suka ta jifan Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka ta jifan shi sallallahu alaihi wasallam har sai da ya zamto wato sun masa jina-jina. Tun bararren bawan shi Sayyidina Zaidu yana karewa shi ma Zaidu sai da suka mishi jina-jina ya zama dutsen yana samun jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abin da ya tsananta sai ya zamto kuma su Qurayshawa kaga a matsayinsu na ‘yan uwanshi sun matsa mishi ya fita kuma don neman taimako a gun waɗanda ba su ba, su kuma waɗancan ɗin ga irin raddin da suka yi mar, don haka dawowar shi kuma cikin Qurayshawa abin sai ya zama wani iri har ila yau. Sai ya zama wato babu dama, dole sake dawowa shi cikin garin Makka sai ya mishi wahala, sai da ya nemi ijara, wato ya nemi kamar me za a ci ne, kamar ya nemi dai wata kariya daga wani daga cikin mutanen garin, sannan a ƙarƙashin haka ya shiga garin. Ina jin Utbatu ɗan Rabi'atu ne ya ba shi kariya, ko shi ko Jubairu ɗan Mut'imu ɗaya daga cikinsu ne ya ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kariya, sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gari, amma in dai a tsura shi kaɗai ne aka yi shigo to abin zai ba da wahala ƙwarai. Sannan shi Jubairu ɗan Mut'imu ya sanya ‘ya’yan shi gaba ɗaya suka yi ɗamar yaƙi suka fito, ba fa musulmi ba ne amma saboda su Qurayshawa mutane ne masu mutunta zumunci da kuma mutunta alƙawari, ya sanya ‘ya’yan shi gaba ɗaya suka yi ɗamar yaƙi suka zo suka tsaya a cikin ɗakin Ka’aba. Sannan sai sanar ya ce to kowa ya sani cewa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana ƙarƙashin ijarata, duk wanda ya taɓa shi to ni ya taɓa. Sannan shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ya ƙarasa gida, to daga nan kuma shi ne fa abubuwa kuma suka ƙara tsanani fa, sai zama zaman garin ma ba zai yiwu ba. To shi ne sai suka haɗu aka yi wani mitin a Darun Nadwa. Darun Nadwa kamar wata majalisa ce ta musamman ta su Qurayshawa ɗin, da anan suke zama ake yanke duk wata shawara ta duk abin da za a yi. To shi kenan aka zauna a nan aka yi shawara cewa to yanzu yaya za a yi da wannan matsalar. Shedan la'aratullahi alaihi da ya san za a yi wannan zaman sai ya je ya zo a siffar wani tsoho haka daga Najd, a siffar tsoho ne kawai ya zo musu, sai zo zai shiga cikinsu suka ce kai yaya muka ganka za ka zo ka shiga cikinmu alhali kai ba ɗan garin nan bane kuma ba mu san ka ba. Sai ce a'a ni wani tsoho ne daga Najd, na zo ne don in ji me za ku tattauna don ƙara ba ku shawara. Ta yadda aka san tsayar tsohon Najd ɗin da aka zo sai wani ya ci to yanzu ya zami da wannan abu, ya zami da wannan bawan Allah, ba shi ɗan uwanmu ne na jini ga yadda yake a cikinmu, ya zami da shi. Sai wani ya ce abinda zami da shi shi ne mu kama shi mu ɗaure shi a ɗaki mu bar shi a nan bai fito ya yi wa'azin ba balantana wani ya ji ya bi addininsa. Shedan la'anatullahi alaihi sai ya ce kai wannan shawarar ba ta yi ba. Ya ce ai wannan mabiyan nasu da kuke gani ta wurin rai ne da su, inda ya kai hakan to sai sun sai da suke suka ɓalle suka fidda shi. Sai wani ya ce to yadda za mu yi kawai mu kore shi ya je duk inda zai je ma ya je ba ruwanmu da shi. Shedan yana bin ya ce a'a ba kwa gani in yana magana ana saurare shi, ai duk wanda ya tsaya ya saurare shi da kyau to sai ya yarda da shi sai ya ba da gaskiya da shi. An kuka bar shi ya shiga cikin wasu mutanen da ba ku ba to zai je ya yi ƙarfi kuma ya dawo ya yaƙi ku. Shedan ya ce wannan shawarar ba ta yi ba. To a lokacin ne sai Abu Jahal la'anatullahi alaihi sai ya ce to me zai hana tunda muna da yawa, kowace ƙabila goma sha biyu ne ko sha uku, ya ce kowace ƙabila ta ba da wani saurayi majiyin ƙarfi ya zo shi tare da makami nashi na kansa, makami na musamman, sai a zo tunda mun san gidan da yake mu je har gidan gaba ɗayanmu sai a rufu a kai shi a kai marsara lokaci guda a kashe shi. Shikenan kaga Banu Hashim dai danginsa ba su zai yi yaƙi da dukkan Qurayshawa ba, ƙarshe dai dole su ce a biya su diyya, ko nawa suka ce a bayar sai mu ba da diyyar shikenan magana ta ƙare. Shikenan sai shedan la'anatullahi alaihi sai ce ai wannan shawarar ta yi wannan shawarar ta yi to ka ji fa wannan shine abin da ya faru abin da ya faru ya faru suka ji suka suka shirye wannan abu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga malaika jibril ya zo mishi tunda safi ya ga mishi ga abin da aka shirya a daren nan za su sauraka ka je ka shirya fita ubangijinka ya maka izini ka fita shi musu yana abokan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dade da dakatar da shi yana son shi ma zai yi hijira zuwa madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi a ka dakata kai abubakar wataƙila za ka samu abokin tafiya to ana cikin haka ne sai wannan izinin ya zo don haka da tsakar rana wajen azhar nana aisha ta ce sai muka ga annabi sallallahu alaihi wasallam a gidanmu da ya zo nana aisha ta ce to muna zaune da ni da yayata asma'u sai manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce to ko wayannan ko za su dan ba mu waje sai na bukar ya ce ai waɗannan ba su da matsala ya ce wannan fa aisha ce matarka wannan kuma asma'u ce yata lokacin nan aisha an ɗaura auren amma ba ta tare gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba shikenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abubakar ubangiji na ya min izini in fita in yi hijira kuma ya ce da kai za mu tafi sai na bakar ya ce ya rasulullahi ubangiji ya ambaci sunana ya ce kware ku ya ambaci sunanka sai na bakar sai ya fashe da kuka da tsakar rana ya ce to dama akwai raƙuma guda biyu wanda na ajiye su musamman ina ba su abinci na musamman domin wannan tafiyar to shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to nawa ka sayo raƙuman mai nuka da kuɗinka ya ce a ya rasulullahi kawai ka hau ya ce a'a ka dai faɗi nawa ne yana faɗa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo kuɗin ya ba shi shikenan suka fita sai da suka yi kwana uku a cikin kogo kogon sauro kwanan su uku sannan suka fito kuma suka ci gaba da tafiya suka yi sama dina a cikin watan rabi'ul awwal to wannan shine abin da ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan al'ada ce ta dukkan kafirai kullum idan wani annabi ya zo musu da shiriya to su kuma kullum ko dai ya dawo ya bi abin da suke so ko kuma in ba haka ba su kashe shi ko kuma su kunda shi daga cikinsu da shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam haka suka kai masa to yadda suka yi wa annabi shaibu a nan sai ce mishi a ƙarar marar lalazin sabbin mun ƙaumi sai wasu jama'a daga maɗaukaka daga cikin waɗanda suka yi girman kai mun ƙaumi daga cikin mutanensa an yi imani gabarin imani yayin da suka ji wannan wa'azin na annabi shaibu alaihi wasallam suka ba shi amsa da wannan la nukhri jannaka ya shaibu wallahi ya kai shaibu sai mun fidda kai daga wannan garin waladina amanu ma'aka da kuma wadanda suka ba da gaskiya tare da kai min qaryatina daga wannan alqarya ta mu awrata udunna fi millatina ko kuma lalle sai kun dawo zuwa ga cikin wannan addini na kaga wannan daga jiki ka san akwai girman kai a ciki qara sai annabi shaibu alaihi wasallam ya ce musu ana siru ila dinikum shi yanzu mu dawo cikin addinin naku walau kunna karihina ko da kuwa muna ki za ku iya mai da mu alatilas yace kadim tarana ala allahi kaziban ai in har muka dawo zuwa cikin wannan addinin naku to lalle hakika to zai zamto mun kirkiro wata ƙarya kenan mun danganta ta da ubangiji in ulna fi mun in har muka dawo zuwa cikin wannan addinin naku wannan hanya ta bayan izin jana allah minha bayan ubangijin mu ya riga ya tsiratar da mu daga wannan hanyar ta wannan al'ada ce ga dukkan masu girman kai cewa su suna kin dukkan ma'abocin gaskiya wanda yake kira lalle a zuwa ba gaskiya amma ma'abocin gaskiya wanda ba kira yake yi a yi gaskiya ba to kowa yana son shi misali yanzu in dai mutum ya zama salihi to kowanne mutum da za ga dukkan mutane suna son ka amma idan ka zama muslihi mai neman cewa sai an gyaru to daga sannan za ku daura gaba kuma da kai da masu so su ga an bata haka al'adar dukkan masu girman kai take kuma lisanul hali nasu wato yanayin su yana nuna cewa da'iman wato jawabin su kenan ko da su fidda mutum daga gari ko kuma su fara mishi gori kamar yadda munafikan garin Madina suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sabon shi la nukhri jannal a'azzu min hal azab lalle mu madaukaka na wannan gari sai mun kori makaskantan nan daga garin wanda ya faɗi wannan shi ne shugaban munafikai Abdullahi dan Ubayy dan Salul dan shi da ya ji labari sai ya zaro fa biye zai tsaya a kan shi yace ka gaya mun suwaye madaukakan kuma suwaye makaskantan gaya mun suwaye madaukakan shi dan shi dan nashi mai imani ya sa neman izini ma akwai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya rasulullahi kamin izini kashe babana saboda baya san ka baya san Allah da manzonsa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ka kyale shi Allah bai min izinin ka kashe shi ba tukunna yanzu aro tago bai tsaya kan uban uban yace a ai mu ne mu kaskanta annabi muhammad kuma sahabban shi sune mu daukaka yace to ana na zalaka faɗi wannan zancen da ba wannan ba da yanzu ka kwana lahira da aka dawo shiga garin Madina dama a wurin yaki ne faɗi wannan a yakin gazatul murasi da aka dawo ga shiga garin Madina ma dan ya tsaya a kofar gari ya tsare Umar yace wallahi ba za ka shiga ba da fa Umar yana gadara cewa an fara shawarar ma za a naɗa shi a matsayin sarkin gari lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ai dalilin hasada kenan saboda yana ganin bayyanar Annabi sallallahu alaihi wasallam a garin Madina ta hana a naɗa shi sarauta ana kokarin naɗa shi sarauta ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira zuwa Madina sai ya zamto ba zancen sarauta ake ba zancen annabci yake da dalilin gabar shi kenan sai ya zama munafiki a baki ya musulunta amma zuciyar shi kafira ce bakin shi ya musulunta amma kuma zuciyar shi kafira shi zama yana faɗar wa waɗannan abubuwa dan ya tsare shi hana shiga gari ya zaro takobi ya riƙe to shi ne fa jama'a suka taru can sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam zuciya da ya tambaya aka gaya mishi sai ya ce ba kuma yin kyale shi kawai tare shi shiga sannan shi ne sai shi to haka nan kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma bisa sunnar shi wani lokacin yakan kyale masu barna su yi barna su domin karbar azabar ta ƙara tabbata a kansu kamar yadda ya faɗa a cikin surul isra'i wa idza arna annahu ra'atan amarna mutrafiya fa fasqu fiha fa haqqal har qawlu fa damarna hatta tamira Allah ya ce idan muka yi nufin za mu halakar da wata alƙarya to sai mu umarci madaukakan cikin ta wato masu dama a cikin garin sai mu kyale su fa fasqu fiha sai su yi ayyukansu na fasikci a cikin garin fa haqqal har qawlu sai kalmar azaba ta tabbata a kansu fa damarna hatta tamira sai mu halakar da su halakar to al'ada ce ta masu girman kai suna yin wannan girman kan bisa mutanen Allah kuma suna ganin cewa ƙaryar da suke kai ita ce gaskiya gaskiyar kuma da manzanni da kuma mutanen kirki suke kai suna ganin ta a matsayin ƙarya to za zama sun makance kenan sun kasa gane ina gaskiya take barutuna su kuma kullum ƙoƙarin su shine mutanen Allah din su dawo su bi wannan san rai din da ake kai isa wani lokacin ko da wani abu na taimako ne ya zo ba su kan hana mutanen Allah saboda wai ai wahala ma ta sa ka dawo ka bi su kamar yadda munafiqan Madina suke cewa la tunfiqu ala man inda rasulillahi ya ta yanfudu annabi shaibu alaihi salam ya ce musu wa ma yakunu naku ai bai kasance ba gare mu an na'uda fiha da mu dawo cikin wannan addini naku na gargajiya illa an yasha Allahu rabbuna har sai in ubangijin mu ne yaso sai in Allah ubangijin mu ya so haka anan annabi shaibu alaihi salam ya bayyana karar cewa an al'auda ina dini la yakunu cewa dawa cikin addinin su ba zai yiwu ba illa bi mashi'ati Allah sai dai in Allah ne ya so tabaraka wa ta'ala sai dai in illa idza khadarahum Allah sai dai idan ubangiji ne ya tabar da su sai su dawo cikin irin addinin waɗannan amma tunda ubangiji bai tabar da su ba kaga suna kan addini kina musulmi annabi shaibu alaihi salam ya ce wasi'a rabbuna kulli shay'in ilma ai ubangijin mu ilimin shi ya yarwaci komai da komai ai wasu ya ilimu kulla shi ubangiji ilimin shi ya yarwaci komai da komai wa minhu hali wa halakum yana daga cikin wannan din kuma halin da nake ciki da kuma halin da kuma kuke ciki na kafirci Allah ya tawakkalna annabi shaibu alaihi salam ya ce ga Allah muka dogara da ni da waɗanda suka ba da gaskiya sannan sai ya juya kuma ya yi addu'a ya ce rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq ya ubangijinmu kai hukunci tsakaninmu da kuma tsakanin waɗannan mutane namu bil haqqi da gaskiya wanda khairul fatihin haqiqa kai kai ne mafi bicin masu yin hukunci wato sun yanke tsammanin su cewa annabi shaibu alaihi salam zai dawo zuwa cikin addinin su dan haka annabi shaibu alaihi salam sai wannan addu'a da su ma ga magana da sabala ko wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumi sai waɗannan mutane masu girman kai waɗanda suka kafirci suka kafirta daga cikin mutanensa suka ce ai sashen su ya faɗa zuwa ga sashi lainittaba'atum shu'aiban wallahi lallai idan har kuka bi annabi shu'aibu innakum idhan lakhasirun, to lalle ko ku za ku kasance masu yin hasara. To da suka faɗi wannan fa aka zato mun rajfa, to sai zalzala wato girgizar ƙasa ta kama su, ash-shadida wato take mai tsanani. Fa asru fi diyari fi darin jasim, sai suka waye gari a cikin gidajensu suna durƙusassu, wato barikina ala rakbi, sun durƙushe akan gwiwoyinsu. Mayitina sun riga sun mace, ga mutum a durƙushe akan gwiwar shi amma ya riga ya mace. الذين كذبوا شعيبا
وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشكرون.
Fadashi sallallahu alaihi salatu wassalam annabi shaib yace wa ma yakunu na an nabura fi illahi insha Allah wa rabbuna, sai suna mun da wata kissa ta shekaru kafin ci wata rana yana tafiya a cikin garin Baghdad, sai iske wani mutum ya tafiya haka almajiran shi sun rufo bayan shi, kasan babban malamin hadisi a zamanin shi kuma yana daga cikin manyan malaman fiqh na mazhabin Hanbaliya, kuma sannan sufi ne a ilayen. To yana tafiya almajirai sun rufo bayan shi kawai sai ya hangi wani mutumin nan mashayin giya ne, ya damarmada a cikin giyan shi ko tashi da ya baya yi, da ya hangi sai da bulgazu sai ya ce, Abdulkadir, sai Abdulkadir sai ya amsa ya ce labbaika, sai ya ce Allah mai iko ne ko ba mai iko ba ne, sai ya ce mai iko ne, sai ya sake cewa Abdulkadir, sai da Abdulkadir sai ya amsa, sai ya ce Allah mai iko ne ko ba mai iko ba ne, sai ya ce Allah mai iko ne ba, sai ya sake maimaita tambayar sai Abdulkadir jeri sai ya mayar shi da amsa ya ce Allah mai iko ne. Nan take sai shi da Allah ga fashe da kuka, sai ya fadi ya sujada a wajen. To daga baya sai almajiri suke tambaye shi, mun ga wani abin mamaki, sai ce eh, abin da ya faru tambaye shi ta farko da ya ce mun Allah mai iko ne ko ba mai iko ba, nufin shi wai Allah yana da ikon ya karɓi tuban shi in ya tuba ko ko bai da iko, shi ne sai ya ce mashi Allah mai iko. Tambaye shi tambaye kuma ya ce shin Allah yana da ikon bayan ya karɓi tuban shi ya yafe ba ya mai da shi ya zama kamar ni, ko Allah bai da wannan iko, sai ce shin Allah ne. Inda tambayar shi kuma ta uku cewa yayi, shin Allah yana da ikon ya dawo da ni in zama kamar shi halin da yake ciki yanzu, ko Allah bai da iko. Yace ni ce shin Allah yana da iko, yace to wannan ne sai ya jefa min razani a cikin zuciya ta, sai na fadi ne shi da ba shi ne ko ga na fashe. Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gafa, da ya zanto kullum duk sanda muka tsaya a sallah raka'o'i 17 din musallolin farin la'auni, kowace raka'a sai ka ci ki dan sira'a musulmi a cikin ta, cewa Allah ka shirye da mu ka farki mu da yanci, saboda duk lokacin da ka kanka akan wata shari'a kada ka rinka tsammanin cewa wai ya da kake nan akan shari'a shikenan kawai ai a haka ma za ka mutu, a'a kullum ka rinka roƙon Allah ne ya tabbatar da kai akan wannan. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa dan ya koya mana ladabi, kullum yana daga cikin addu'o'i yana cewa Allahumma ya muqallibal wal qulub tsabbit qalbi ala dinika, ya Allah ya mai jijjiye zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka. To Annabi sallallahu alaihi wasallam nan Muhammad shi yake wannan addu'a. To kuma yaya kai yaya ni yaya duk sauran mutane, sai ke na cewa akwai buƙatar yawaita addu'a. Addu'a nan dai ta kullum ta sai na Abubakar, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ميوي كينتا أدعو أشي من منطقة تاثيري in kana yin ta in Allah ya yi za ka cika da imani allazina kazzabu shu'aiba wadannan da suka sarrafantar da annabi shu'aibu ta allame ga nufiya bayan ubangiji ya riga ya shafe birnin wato an musu abin da aka yi musu na azaba sun mace baki daya to kai ka ce ma ka allame ga nufiya kamar cewa su ba su taba rayuwa ba a gurin wato allan ya kimo fi diyarim kamar cewa wasu taba zama ba a cikin gidajensu allazina kazzabu shu'aiba wadannan dai da suka sarrafantar da annabi shu'aibu kanu humul khasimin ta tabbata lallai su ne asararru kaga wannan raddi ne ubangiji ya musu bisa kaulinsu na farko da sace da yana tabbatar shu'aib annana kuma yajal khasirun ai lallai ku idan har kuka bi annabi shu'aib za ku zanto masu yin hasara to kaga ta tabbata kenan ashe yanzu su ne masu hasara to kaga mutane ne waɗannan waɗanda suke ganin riba a matsayin hasara suke ganin asara kuma a matsayin riba kaga biyayya da za su yi annabi shu'aib alayhi salam ita ce riba gare su duniya da lahira amma sabawa kuma annabi shu'aib alayhi salam ita ce hasara amma sai dai shi bawa idan ubangiji ya so ya batar da shi to yakan toshe zuciyar shi toshe mar basira sai ya rika ganin asara inda riba take kuma ya rika ganin riba inda asara take amma hanyar samun riba ita ce hanyar mutaba'a wato yin biyayya ga manzannin Allah to lalle ne a matsayin mu na al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu yi biyayya lalle mu rike sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sannan mu rike malamai na kirki waɗanda su ne magadan annabi alaihi salatu wassalam su ne magadan shi waɗanda kullum suna nuna mana mu so annabi sallallahu alaihi wasallam mu girmama shi sannan mu yi biyayya da abin da ya zo da shi domin yin biyayya ga malamai na Allah to ba ta yiwuwa sai idan ya zamto mutum ya sabawa zuciyar shi domin shi kansa malamin idan ya zamto son zuciyar shi yake yi zai ja aya ya ja hadisi amma kuma sai ya gauraya maka da son zuciyar shi ya dora ka kan son zuciya wanda kai kanka in ka ji ka san wannan abun ba ayar ya fassara maka ba hadisin ba ne wannan kuma yanzu malam ya zo son zuciyar shi yake fara irin wannan malamin kaga ba za a bi shi ba zai ja aya ya ja hadisi sai kuma ya gauraya da son zuciyar shi a'a idan ka ja aya ka ja hadisi sai ka faɗi gaskiyar abin da aya ta faɗa da abin da hadisi ya faɗa in kana da wani abu da za ka yi istishhadi da shi to yanzu kuma wannan labari ne ka ɗauko sai ka faɗi shi in akwai inda ka ga labarin sai ka ce na gan shi a littafi ka ga in kuma abu ne waƙi wanda ya faru a rayuwarka sai ka faɗa a matsayin misali shi ma ba tare da wani girman kai ko wani ɗarkake kai a cikin shi to ala ayi halin da ita biyayya a bace wa suke mai matuƙar tasiri dama abin da malamai suke faɗa shi ne wanda ya zanto yana zaune kawai san ran shi yake bi to da dai shi gara mutumin da yake bin kare shi dai mutum ya ɗaura igiya a jikin kare shi karen nan duk inda ya yi haka zai to ya fi sauƙi fiye da mutumin da ya zanto ya mai da san ran san zuciyar shi da san ran shi shi ne lizamus to kaga da suka kasance su wayannan mutane sun bi san ran su a suna tsammanin cewa za su kori annabi shu'aib alayhi salam daga wannan garin sai gashi kuma yanzu Allah subhanahu wata'ala kawai da ya faɗa inna nahnu narithul ardu wa man 'alayha wa ilayna yurjaun to sai ya zamto Allah ya gaji kanta Allah ya halakar da su ya zamto kuma yanzu sai annabi shu'aib da su da waɗanda suka ba da gaskiya da shi suka dawo kuma su ne yanzu masu gari abin da ya faru kuma shi ne Allah sai ya jarrabe su da tsananin zafi Allah ya buɗe musu wata ƙofa ta wuta kamar ba ta kamar ƙofar allura ba ta wuta Allah sako musu sai ya zama tsananin zafi ya dame su sun rasa yadda za su jikinsu kamar ta farfasa ma yake saboda tsananin zafi suna cikin gidajensu kullum a haka sai suka fito wajen gidajensu suka zauna a wajen garin tsawon kwana uku ba ci ba sha saboda tsananin ga tsananin zafi kuma ga rashin hutuwa ila ba hutun jiki ba da zuciya to bayan cikar wannan kwana uku sai ga wani girgiji ya zo musu daga sama shikenan sai suka taru a ƙarƙashin girgijin suna kiran junan su cewa zai faru a ƙarƙashin inuwar wannan girgiji shi ne da Allah ya ce fa ka zama azabu yawmin sunna wannan shi ne yawmin sunna suka taru a ƙarƙashin girgijin wannan take kuma annabi malaika jibril alayhi salam sai ya tsawa kawai girgijin gaba ɗaya sai ya rika musu ruwan wuta shine ba gaba ɗaya suka durkushe abin suka mutu a wajen garin ba ma a cikin garin ba sai ga garin nan fes babu kowa a ciki garin ya dawo tamkar ba su taba zama ba a ciki shi kaga masu niyyar za su kori annabi Shu'aib alaihi salam daga garin to sai ga shi kuma yanzu annabi Shu'aib alaihi salam ya dawo da shi sai mutanen shi masu gaskiya kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Quraysh suka kore shi daga garin shi na Makka bayan ya fito daga garin sai ya waiga yake kallon da sai ubangiji ce mishi wa ka'ayyin min qarati min ashad wa min qarati allati akhrajaka ahlaknahum farara sallallahu da yawa akwai birane waɗanda ƙarfinsu ya fi na irin na wannan garin naka wannan kufin da kai daga cikinka to mun halakar da su a harkar namu mun halakar da su kuma ba su da wani maciji sannan sai ya daga hannu ya addu'a sallallahu alaihi wasallam ya ubangiji ka fidda ni daga garinka wanda ka sani shi ne garin na so a duniya to ya ubangiji ka kai ni garin da kai kuma ka fi so shi ne sai Allah ya kai shi garin ne ana nan kuwa a shekara ta goma ko kuma a shekara ta takwas bayan hijira sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo garin Makka da sojoji 10,000 idan to kowa kuma ya tsorata ba su da ƙarfin da za su tare shi dan gaba ɗaya ƙarfinsu ƙarfin rundunar garin Makka bai fi kamar mutum 5,000 ba in sun yi yawa maki ko a yakin Ahzab duka da mutum 5,000 ko 3,000 ko 5,000 to ga shi kuma ya zo da mutum 10,000 zai zamto kowane jarumi ya shiga gida ya kula wani jarumi da cikin garin Makka ya zo yana gyara kibiya yana wasu takobin shi sai matar shi ce masa wane mai kake yi ne haka sai shi ai na ji ne an ce mutanen na za su a zan ji ne masu ɗanyen aiki ta ce masa kai wane ina tsoratar da kai ba na ji an ce mace jama'a nan tashi na suna da yawa kuma su ko a mutu ko a yi rai ba za su yi da wani abu ya taba shi sai shi kira Allah yare da magana ta fita mata ke ma kina nan sai na kama miki kamar guda uku ko biyar zo su yi miki aikin gida wa kirki da sauransu ha ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi shigowa garin Makka ya shigo da wasu jarumai malam tare da shi kai wannan rana Allah subhanahu wa ta'ala da iko yi wanda aka fidda shi ana neman ina yake za a kashe shi sai ga shi kuma ya fito ya shigo da jarumai mutum 10,000 kowanne mutum ɗaya daga cikin 10,000 nan zai so a ce ya ba da ransa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga runduna malam jarumai kowa ga sun ci ado malam ga shirin yaki wannan su wuce waɗannan su wuce waɗannan su wuce can sai ga rundunar da annabi sallallahu alaihi wasallam ke ci malam kowa ya sha ado ga kayan yaki annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ƙanƙan da kai yayi ƙas da kai shi saboda Allah bai taɓa halarta wannan garin da wani annabi ya kawo shi ya yi ƙasa kan shi an ce goshin shi kamar zai dunguri bayan rabu shi saboda ƙasƙan da kai zai na kari da rudai lawa a mace kuma sai ya ƙullo ta wata ƙofar daban dama haka an sula lawa su yi gurci shi ai ta nan ne ya tarar da shi wancan jarumin wanda yake wa matarsa wannan alwashin ya samu wasu wawaye haka ya tattaro sojan su ashirin aina sai na kare da yawa na bubbar kagi mana sai ga wajen mutum 15 gaba ɗaya sun mace ai a guje ya shigo gida yana ce matar su je kirfe kofar kawo ne shi guda shi ya tsaya ma ya rufe kofar ma ya kasa take ce masa a kai da ka ce min za ka je kai masu ɗanyen aiki har za ka kawo min wanda za su tsaya na aiki a gida a matsayin bayi ya ce ta yace ai ba ki ga abin da na gani ba ai da kin ga abin da na gani da ba ki faɗi wannan ba to Ikrama ta ma babban jaruma na Ikrama dan Abu Jahl shi ma gudu yayi ayo Safwan dan Umayyah wanda da kuɗi yake daukar nauyin mutane cewa aje ayo Annabi sallallahu alaihi wasallam dan yan aiki a Madina shi ma yau da kara ya bar sa dukkan bargani ai yau mun ga abin da muka gani yana ba ta labari yana haƙi to wannan kaɗan kenan daga cikin abin da ya faru to shi ma suna mutanen annabi Shu'aib alayhi salam a malaika Jibril ya musu wannan ruwan wuta gaba ɗayan su nan take suka mace da mazan su da matan su da kananan yaran su da manyan su da kananan su gaba ɗaya su gamu sun hada karkashin wannan girgije kuma malaika Jibril ya hura wa girgijen wuta sai ya musu ruwan wuta kasa kuma tana girgiza da su jiya nan nake ba ku labari ko mutanen yankin kasar Syria da mutanen wani yanki a kasar Turkiya sakon 43 akai ana musu girgizar kasa amma sama da mutum 30,000 gaba ɗaya sun mutu a sakon 43 malam ina ga a ce wuni da wuni akai ana girgizar kasar ba kana jin yanzu wannan duniyar da Allah subhanahu wataala zai umarni ai girgizar kasar na minti daya akwai wanda zai saura wala ba wanda zai saura saboda haka in walalle ne mu bi Allah subhanahu wataala yawa akwai maganar da kullum nake so da mun tana sanda mu akai yace maganar asusun marayu na wannan masallaci asusun marayu na wannan masallaci yana mun karbi katar taimako daga gare mu saboda haka ƴan uwa a taimaka wa asusun marayu ƴan agaji idan an tashi yin addu'a ku riƙa dan zagawa haka ko Allah zai sa wanda yake da iko naira 5 naira 10 naira 50 har zuwa dai naira 1000 har zuwa naira 10,000 ko 100,000 sai ana mara ba da shi za a taimaka wa marayu ne da ke cikin mu wani bayan Allah an ce ya aiko da hatsi a sa asusun marayu mun ne mishi addu'ar Allah ya saka mishi da alkhairi wannan gudunmawa da ya bayar Allah ya sa ta zama takwicin shi na shiga aljanna akwai tambayoyi kuma na babu tambaya to akwai tambayoyi kwaya biyu ne yanzu ina ganin lokacin zai ishe mu mai tambaya ta farko yace assalamu alaikum Allah mai da malam gida lafiya malam me ake nufi da al'aura abin da ake nufi da al'aura duk wani abin da bayyanar da shi kamar zai munana mutum duk wani abin da bayyanuwar su zai munana ga mutum ko kuma zai munana shi mutum din duk wani abin shi kira al'aura gani misali kamar mace annabi sallallahu alaihi wasallam ce dukkan ta al'aura ce hatta muryarta ita ma al'aura ce shi yasa Allah ya umarci mata su kaza muryarsu wa la tafu ba'ana bil qawli fa inna ma alladhi fi qalbi marad fa haka nan namiji a sallah aka ce tun daga cibiyar shi har zuwa kan gwiwar shi duka al'aura ce gare shi wallahu a'lam ita ba ta wuce assalamu alaikum Allah ya gafarta mana ni ne ba ni da lafiya sai na sha azumi guda ɗaya da na tashi ci gaba da azumi sai na manta ban yi niyyar azumin Ramadana ba sai da rana ta yi sannan na tuna malam ya matsayin azumi na yi azuminka ya yi mana ai lokacin ai niyya ai kala biyu ce akwai niyya wacce take marfuza wacce wannan da baki ake ba akwai kuma niyya wacce take wannan a zuciya ta ai a zuciyar ka kara ka niyyar azumin Ramadana ne lokacin da kake yin sauda za ta meka wannan sauran da kake na menene a ce za ka yi zan tashi ne da azumi saboda haka lallai niyyar ka wannan ta yi wallahi a'lam